Pandemia. Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu al atamani al akmalani 'alal mab'uuth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad bin Abdullah al amin wa 'ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yawmiddin. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da huwacewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta litinin yau 28 ko na'am 29 ga watan Zulhijja shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake daidai da 17 ga watan 7 shekara ta 2023 miladiya insha Allah yau zamu fara majalisinmu na farko cikin wannan littafi mai suna tazkiyatun nufus a wannan masallaci na masjidu Ali bin Abi Talib da ke gandun wambai cikin garin Azare wato tazkiyatun nufus wa tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama'u salaf ابن رجب الحنبلي ابن القيم ابي حامد الغزالي واتو شي wannan littafi wanda ya tattara shi shine al-doctor Ahmad Farid wato ya tattaro littafin ne daga cikin rubuce-rubuce na waɗannan gawurtattun maluma da suka gabata Ibn Rajab al-Hanbali Ibn al-Qayyim al-Jawziya da al-Imam al-Ghazali malamai ne ƙwarai da suke waɗanda suke na tarbiyya malamai ne da suke rubuce-rubuce a wannan fanni su ƙwarai da gaske a fannin tahzib shi wannan littafi tazkiyatun nufus wato tsarkakewa zukata wa tarbiyatuha da kuma yadda za a yi tarbiyyarta kama yuqarriruhu ulama'us salaf kamar yadda malama magabata suka tabbatar a cikin rubuce-rubucensu abu ne wanda yake da matukar muhimmanci musamman a irin wannan yanayi namu a dinga karanta irin waɗannan littattafa waɗanda za su taimaka mana wajen ƙara tsantseni da ƙara dagewa wajen kyautata aiki da tsarkakewa niyya domin dukkan manufa ta musulmi shine ya samu ya aiwatar da ibada wacce take karɓaffiya a wajen Allah subhanahu wata'ala ba dukkan aiki ne da aka yi yake da sakamako mai kyau a wajen Allah ba dole aiki sai ya cika wasu sharuɗa waɗanda waɗannan sharuɗan suna da matukar muhimmanci musulmi ya san su don kada ya aiki wanda yake ba shi da romo
ababen da ya hada da ikhlasi tsarkakewa niyya da yadda mutum zai mu'amalanci dokar ubangijinsa da yadda mutum zai mu'amalanci abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne mutum ya san ginshikai waɗanda a kansu ne ake dora kowace ibada to shi saka yake da muhimmanci irin waɗannan littattafa a dinga karanta su babu wanda zai so yayi aiki ya wahala wajen aikin a nan duniya kuma a ranar alkiyama ana raban sakamako yaga shi bai samu ba to kaga wajibi ne mu taimaka mu kawunan mu wajen dora kanmu akan tafarki wanda shine zai kyautata mana ayyukan su samu dacewa yadda shi mahalicinmu yake so mu aiwatar yadda aikin zai samu karbuwa a wajen Allah kuma mu fatan samun sakamako din a wajen sa a ranar alkiyama muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da harcenmu wajen karatu wannan littafin a bisa daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu wajen yin fassara wacce take daidai kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa aikin ya zamanto mun yi shi ne don neman yardarsa Allah ubangiji ya yi mana jagora to za mu fara daga safha ta 11 saboda daga nan ne asalin littafin ya fara wancan bayanai ne a farkon littafin na shi malamin da ya ta haƙiƙi na nassosin saboda zai yi wahala a samu littafin da wani ya rubuta duk yadda ya kai gaya wajen ilimi duk yadda ya kai gaya wajen ƙoƙarin tantancewa a ce wannan aikin ya kubuta daga wasu ƴan kurakurai wannan yana daga cikin ɗabi'a ta ɗan adam yana daga cikin siffa ta naƙasa wanda mutum yake da ita ba shi da kamala a kowane irin janibi don haka ba shi da kamala na ilimi shi yasa duk yadda mutum ya yi taka tsantsan wajen rubutu dole sai an samu abin da yake ya yi kuskure amma ya yi kuskuren fahimtarsa ko kuma ya yi kuskuren isar da shi ɗin wannan kamala a wajen rubutu ya tabbata ne ga littafin Allah kawai shi yasa Allah maɗaukaki ya ambata afala yatadabbaruna alquran walau kana min inda ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira shin ba za su yi lura da qur'ani ba su masu karantawa kafirai inda a ce shi qur'anin nan daga wajen wani ya zo ba Allah ba da daga wajen wani makhluki ne lawajadu fihi ikhtilafan kathira to kuda sun samu saɓani mai yawa ciki amma da yake daga wajen Allah ne ba saɓani kaga wannan yake nuna ashe littafin Allah shi kadai ne zaka ganshi ba kuskure amma kowane littafi inda daga makhluki ne to sai an samu kuskure a cikin sa to don haka shi wanda ya ta haƙiƙin shi wannan littafi wato shine Majid ibn Abil Layl wanda insha Allah a wasu gaba za mu riƙa dan waiwayatan ta'aliqin da yayi a ƙasa a bisa ta haƙiƙin da yayi Allah ubangiji ya mana jagora Allah ya ba mu dacewa mala ya fara da bismillahir rahmanir rahim dukkan aiki na alkhairi ana so a bude shi da bismillah domin ya samu albarka yace taqdimul kitab gabatar da littafin ga mutane ma'ana kama ce introduction yace innal hamdalillah lalle godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu muna masa godiya wa nasta'inuhu kuma muna neman taimakon sa za ku ga nasta'inuhu annana ta hasau biyu ko a iya soke daya wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafararsa. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina, muna neman tsaron Allah daga sharrin kawunanmu, dan shi kansa dan adam yana da sharri makansa. To muna neman Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrin da zamu iya yi makanmu da kanmu. Wa min sayyiati a'malina, muna neman Allah ta'ala ya tsare mu daga munanan ayyukanmu, kada su rinjaye mu wajen aikatawa. Domin me ake neman waɗannan ababe a wajen Allah? Ake neman gafara a wajensa, ake neman kariya daga sharrin kayi daga munanan ayyuka, saboda ana neman dacewa ne da shari'ar Allah. Shi yasa ya ce man yahdihillahu ko man yahdihi fala mudillala, wanda Allah ta'ala ya shirar da shi hakika ba mai bashe shi. Wannan yana daga cikin irin alfaz da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake in zai fara khitab. Man yahdihi fala mudillala, duk wanda Allah ta'ala ya shirar da shi to ba mai bashe shi. Wa man yudlil fala hadiyala, wanda ko Allah ya bashe shi, Allah bai nufe shi da shari'a ba, to duk yadda aka yi kokari ba wanda ya isa shirar da shi. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, muna shaidawa ba abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai. Wahdahu daya daya yake, la sharika lahu, ba shi da kini. Wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma muna shaida lalle shi Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa. Sallallahu alaihi, Allah ya da tsintsira gare shi. Wa ala alihi, da kuma iyalansa. Wa sahbihi, da sahabbansa. Wa sallama, Allah ka yi taslimi gare su. Amma ba'du, sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, idan mutum ya gabatar da bayani yabo ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in zai fara jawabi ya ce amma ba'du. Bayan haka ya ce lamma kana min almuhimmat, yayin da ya kasance yana daga cikin muhimman al'amura, allati bu'itha biha nabiyyu hadhihi al'umma, wanda aka aiko annabin wannan al'umma da shi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tazkiyatun nafs, tsarkakewa zuciya. Yana daga cikin muhimman al'amuran da Allah ya aiko annabi takanas ya zo da sakon musulunci, ɗaya daga cikin muhimman al'amuran shi ne tsarkin rai, tsarkin zuciya. Kama kala azza wa jalla, kamar yadda ma'abucin buwaya da ɗaukaka shi ne Allah ya faɗa cikin littafinsa mai tsarki, mumtinan bi ba'athihi sallallahu alaihi wasallam, yana mai nuna ni'imar da ya yi wa al'umma game da aiko annabi Muhammad, Allah ta'ala yake ambatawa cikin suratul Jumu'a, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, shi ne Allah wannan da ya aiko cikin ummiyai, Larabawa lokacin ana kiransu ummiyun, wato mutanen da rubutu da karatu bai yawaita a ciki ba. Wasu kuma sun ce Yahudawa ke kiransu haka ummiyai, saboda su ba a taɓa aiko musu littafi ba. To dai Allah ta'ala ya ce shi ne wanda ya aiko cikin ummiyai rasulan minhum, da wani manzo kuma daga cikinsu. Menene aikin wannan manzo? Yatlu alaihim ayatihi, yana karanta musu ayoyin Allah shi wannan manza. Bayan karanta ayoyin Allah, wa yuzakkihim, kun ga shahidin, sannan kuma yana tsarkake su. Kaga taskiya ta zo take nan. Bayan haka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, kuma yana sanar da su littafin Allah din nan, yana sanar da su hikimomi, fassara littafin Allah wanda suke zuwa cikin bayanansa nan aka sami ingantattun hadisai wa in kanu min qablu koda ku su waɗannan mutanen a gabanin zuwansa sun kasance lafi dalalin mubin suna cikin wani kwata wanda yake bayyananne dalilin zuwansa shine ya tsarkake musu rayuka dalilin zuwan annabi shine ya tsarkake musu zamantakewa da rayuwarsu ta alfahari ce da bankama da gori rayuwarsu babba ya zalunci na ƙasa rayuwarsu babu yafiya in an maka abu to sai ka rama rashin ramawa gazawa ce rayuwarsu ta zamanto ta shaye shaye da caca da waɗansu ababe wanda suke munana amma musulunci da yazo shine ya tsarkake waɗannan mutane to malai yace kana alaman yarju Allah wal yawmal akhira kenan ya kasance akan duk wanda yake fatan haduwa da Allah lafiya yake fatan samun sakamako mai kyau a ranar lahira al-ihtimamu bi tazkiyati nafsihi khassatu ya himmantu wajen tsarkakewa zuciyarsa a keɓe shi karan kansa kowa ya ɗauki mataki na ƙoƙarin yi ma kansa gyara inda har mutum yana fatan haduwa da Allah lami lafiya saboda tazkiyatun nafs yana daga cikin abin da Allah ya aiko manzansa takanas da shi wa kad allaka Allahu azza wa jalla falahal abd bi tazkiyati nafsihi kai bari ma Allah ta'ala ya dan faradda rabon da bawa zai samu rabauta da bawa zai yi sai aka dan faradda wannan rabautar tasa bi tazkiyati nafsihi da tsarkakewa ransa da zai ma'ana bawa ba zai rabauta wajen Allah ba sai lokacin da ya tsarkake zuciyarsa sai Allah ya gaya mana haka za wa zalika ba'da 11 qasaman wannan kuma Allah bai ambaci hakan ba ma sai bayan da ya rantsuwa ɗai-ɗai har guda 11 mutawaliyan kuma a jere Ubangiji ta'ala in zai faɗi magana baya buƙatar rantsuwa amma Allah yakan yi rantsuwa domin ya ƙarfafi wannan kalamin wala yujadu fil qur'ani bi akmalihi aqsamun mutawaliyatun ala hadha an-nasaqi a cikin alqur'ani baki daya ba za ka sami rantsuwoyi da aka jeranta a bisa irin wannan zubi in ba a wannan wajen ba ɗai-ɗai-ɗai Allah ya jeranta rantsuwa guda 11 ba don kome wannan rantsuwar ba don ya ƙarfafi bayani ne da zai yi guda shi ne rayi sai ta tsarkaka take samun rabo a wajensa faƙala azza wa jalla sai Allah ma'abucin buwaya da ɗaukaka ya ce washamsi wa duhaha Allah ya yi rantsuwa ya ce ina rantsuwa da rana Ubangiji Allah shi gare shi zai iya rantsuwa da duk abin da ya so yana rantsuwa da kansa ya ce fala wa rabbika yana rantsuwa da halittunsa kamar nan da ya ce washamsi yana rantsuwa da mutane da rayuwar annabi ya rantsa ya ce la'amruka ina rantsuwa da rayuwarka to amma wani daban idan zai rantsuwa bai halatta ba sai dai rantsuwa da Allah kawai man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut duk wanda ya kasance zai rantsuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rantsa da Allah kawai ko ya shiru in za ka rantse ba za ka ce aradu ba Allah ne yake da ikon ya rantse da aradu arwa'adu shi ne tsawa amma kai sai dai ka ratse da ubangijin aradu shine Allah ba a rantsuwa da wani abu daban sai Allah to nan Allah ta'ala ya rantse yace wa shamsi ina rantsuwa da rana wa duhaha da kuma hantsinta wal kamari da kuma wata idza talaha in ya bi ita rana kaga shi wata mai bibiyan rana ne wannan aya take nuna cewa shi wata dan fare yake da rana hasken sa yana samu daga gare ta ne wan nahari idza jallaha da kuma wuni idan ya yaye ya bayyana ita rana dan wuni shike bayyana rana wal layli da kuma dare idza yaghashaha idan ya lullube ita rana ya koye ta ba za a ganta ba kaman yanzu was sama'i da kuma sama wama banaha da gininta wal ardi da kuma kasa wama dahaha da kuma shimfidatta ma din nan mausula ce wa nafsin da kuma rai wama sawaha da kuma daidaitonta fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai ya kimsa mata fajircinta da kuma takawarta ma'ana ya kimsa ma ita ran bayan da ya halicce ta kuma ya daidaita ta sai ya kimsa ma ran iya ganewa laifuffuka da kuma abin da Allah ke so kowa ya gane inna hadainahu sabila imma shakir wa imma kafura inna hadainahu wa hadainahu an najidain to kaga waɗannan rantsuwoyi ne da Allah ta'ala ya yi su guda 11 mutawaliya kaga wa shamsi rantsuwa ta farko kenan an rantse da rana wa duhaha yace na kuma rantse da hantsinta wal kamari idza talaha nan ya rantse da wata ne a lokacin da yake bin rana wan nahari idza jallaha nan kuma ya rantse da wuni ne a lokacin da yake bayyanar da rana din kaga nan tsawata hudu kenan wal layli idza yaghashaha nan kuma ya rantse da dare ne a lokacin da yake lullubewa rana shine rantsuwa ta biyar was sama'i nan ya rantse da sama wama banaha kuma ya rantse da ginin sama wal ardi ya rantse da ƙasa wama tahaha ya rantse kuma da shimfidar ƙasan wa nafsin ya kuma rantse da me da rai wama sawaha da kuma daidaituwar rai rantsoyi guda 11 to sai Allah ta'ala ya ce qad aflaha man zakkaha wannan shine jawabul qasami duran tsoyin nan da Allah ya rantse yanzu kai ma in kana so a gane kana gaskiya sai ka ce billahi allazi la ilaha illa wallahi jallahi ko ba ka bane duk da ba a san irin wannan rantsuwar to amma mutum wai yana son ya jaddada magana ne to ballantana Allah mahalicci da baya bukatar rantsuwa yayi rantsuwa daya yayi ta biyu har sai da ya guda 11 akan wani jawabi da zai yi jawabin rantsuwan shine ce qad aflaha man zakkaha ya kawo harfin tahqiq haqiqa duk wanda ya tsar duk rai nan yayi gine ne akan wa nafsin wa ma sawaha da rai ya rantse da rai da kuma daidaituwar ran yayin da aka kimsa mata iya gane fajirci da kuma bin Allah sai ce qad aflaha man zakkaha lalle duk wanda ya tsarkake wannan ran nasa yayi rabo iya jawabin da Allah zai kenan wa kad khaba man dassaha kuma hakika wanda ya turbude ransa bai tsarkake ta ba ta turbuda da laifuffuka khaba wannan kan ya tabe yayi hasara shi ba zai samu rabo ba wannan shine jawabul qasami to a Qur'ani ba za ka sami inda Allah ta'ala ya jeranta irin wa'annan rantsuwa akan wani jawabi ba sai akan tsarkin zuciya dan a nuna muhimmancin sa shine ginshiki shine foundation da bawa zai samu rabo a wajen Allah subhanahu wata'ala to mallai yace wat tazkiyatu wannan aban da aka yi ta jera rantsuwa dan a nuna mana muhimmancin sa at tazkiya tazkiyatun nafs mecece ita yace ma'anaha at tadahhur abinda ake nufi shine tsarki tsarkin da yadda muka faɗa yace yaje dahara kazanta ce a jikinsa ko ba haka ba sai kuma ya wanke ta yayi dahara haka ba haushi yake faɗa kazanta ce jikinsa ko bawali ko ga'idi sai ya sa ruwa sai ya ga sai ya tabbatar babu yayi dahara ya tsarkake to ita ran tana da kazanta a jikinta tana da datti tana da bukatar ita ma a mata irin wannan wankin ko sama da haka to don haka abinda ake nufi da at-tazkiyatu shine at-tadahhur wa minha daga nan ne ma summiyat sadaqatul mali bizaka aka ambaci sadaka da ake yi ta dukiya in ta kai wani gurgudo ayyananne a fitar da wani gurgudo ayyananne a bayar bayan shekara ko bayan an gama noma in na noma ne ake kiranta bizaka daga at-tazkiya ne aka ishtiqaqin az-zakatu me yasa aka sa mata wannan suna li anna biha yutahhiru al-malu bi ikhraji haqqi Allah fi domin da fidda zakka ne ake tsarkakewa dukiya yayin da aka fitar da haƙƙin Allah a ciki in aka ki fitar da haƙƙin Allah to yanzu ta kazanta ta zama kazama a wajen Allah in aka cire haƙƙin Allah aka ba mu waɗanda Allah ya ce a bayar to yanzu an tsarkake dukiyar shi yasa ka aka sa az-zakatu لانها تزكي المال اي تطهره ثم قال يجي ولما تعذر الانتفاء بكتب الوقائق المختلفه ياين ده زمانتو يكن يي وهله سوديوا الانتفاء بكتب الوقائق ايا انفانا دلتتفا ودان ده سكاي ربوتو اكن waɗansu ɓoyayyun al’amura da ba kowa ke iya ganewa ba su ne a raqa'iq daga raqa'iq ai abin da yake sirrin to an ce raqa'iq abubuwa da ake iya fahimtar su cikin addini wanda ba kowa yake gane su ba to akwai malaman da suka yi rubuce-rubuce akan irin waɗannan abubuwa ɗin to yayin da ya zamanto sau da yawa yakan yi wahala a iya amfana da waɗannan littattafan al-mukhtalifa da suka yi rubutu akan waɗannan al’amura da suka sassaɓa allati sannafaha al-qudama'u wanda magabata suka rubuta li'iddati umurin kuma ba a iya amfana da waɗannan littattafa sosai saboda waɗansu dalilai minha wasu daga cikin dalilan anna aghlabaha mujalladatun dakhma da yawa daga cikin irin wannan littattafan da aka rubuta littattafa ne waɗanda suke manya-manya suna da mujalladai volume masu yawa yas'abu ala kulli muslimin al-husulu alaiha zai yi wahala ga kowane musulmi ya iya samun waɗannan littattafan ko kuma ya iya fahimtarsu wa kadhalika hakanan kuma har ilau كثرت الاخبار الضعيفه اcikin irin wannan littattafan akwai hadisai da yawa wanda suke ba'ifai masu rauni wal mawdu'a bar akwai hadisan ma da suke ba su da asali to a dalilin wannan mallan yace a madina sai muka nufata bihamdillahi ta'ala bisa ma Allah godiya ila jam'i asahhil akhbari mutattara labarai da suka fi inganta duk da shi ma nan yayi tutiyar asahhil akhbar mai ta'aliki sai yace wa hadha fil aglabi domin ya nuna shi din ma a cikin nasa littafin akwai waɗansu wanda suke da'ifan saboda zai wahala kamar yadda na ambata a farko mutum ya rubuta littafi duk yadda ya kai da kokarin tantance shi to ba zai kai gaya wajen iya tantance shi a itqanin sa ba sai an samu khalal to a yayin da yayi a bisa waɗannan dalilai yace sai muka yi nufi don mu tattara abin da yafi inganta fil mawdu'atir waqa'iq al mukhtalifa a cikin waɗannan mawdu'ai boyayyun darussa boyayyun topics mabambanta kamar yadda zamu gani a ciki naqlan an ulama'il umma amma mun ciro waɗannan bayanan ne daga maluma da suka gabata na musulunci allazina bara'u fi hadha al-ilmi waɗanda suka yi fice suka zanzaka ƙurai wajen irin wannan ilmi ma'ana ilmu daqa'iq kal imam Shamsuddin ibn al-Qayyim kaman Shamsuddin ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah yayi rubuce-rubuce masu yawa akan irin waɗannan littattafa waɗansu ƙanana waɗansu manya irin su igafatul lahfan min masayidish shaytan akan irin wannan umurur waqa'iq din ne kama uddatus sabirin wa zakhiratish shakirin duk irin wannan littattafa an rubuta su akan irin waɗannan al'amura ne na tazkiyatun nafs to ya cicciro daga cikin irin waɗannan wa ibn rajab al-hanbali haka nan ibn rajab al-hanbali shi ma yayi fice akan irin wannan rubuce-rubuce wal imam abi hamid al-gazali al-alim az-zahid wato imam al-gazali wancan na bayan malami ne mai matukar zuhud to yace ya tattaro a cikin irin abubuwan da suka rubuta rajin Allah bisa fatan Allah subhanahu wataala an yanfa'a bi hadhal kitabi naqilahu akan ya amfanar game da wannan littafi duk wanda ya ciro bayanan sa zuwa ga wasu wana shirahu da wanda zai babbaza shi wa qari'ahu da wanda zai karanta yana fatan duka Allah ya amfanar da su yawma la yanfa'u malun wala banun aranar da dukiya ko ƴaƴa ba sa amfani illa man atallaha biqalbin salim sai wanda ya je ma Allah da zuciya mai tsarki zuciya kubutacciya walillahi alhamdu wal minna godiya ta tabbata ga Allah dukkan ni'ima kuma daga gare shi take wa huwa maulana wa ilayhi almasir Allah shine majibincin mu kuma makoma zuwa gare shi take wannan shine muqaddima da yayi na littafin to gabanin mu shiga akwai wata sahfa wacce wala Allah anan wajen ku babu ita wanda take da munasaba da wannan mawdu'i na dai iyo photocopying wasu daga ciki ngo masu littafin sai mun ba su wanda bai samu kofi ba kuma ya a ai baka da kofi in kai foto kai photocopy a gunsu kai akwai ne ai naga ya kare ko a akwai kai sa'a za ku ga ita wannan sahafa din an sa mata 12.5 ko ai saboda ba za a sa mata 13 ba ita ma a littafin take taken da yayi da za a fara yace al-ikhlas wal mutaba'a yana daga cikin wannan ababe ar-raqa'iq sau da yawa tun daga farko mutane suke barin hanya a ibadar da suke yi tun daga farko mutum yake barin hanya yanzu misali mutum ne ya tashi yana so a zai je shi wani gari in yazo sai ga hanya ta rabu ga wannan tayi dama wannan ta dan bode ta yayi harcan da mu ko wannan ta dan bode ta nan dama wannan ta dan bode ta hagu shi kuma bai tambaya ba bai san ina ne hanyar ba to kage idan ya hau wanda ta bode hagu alhali kuma ta daman ita ce zai kai inda ake bukata to sau da yawa tun a farkon lamari mutane suke barin samun lada a ibadar da suke yi dan haka ana son mutun ya san hanya tun farkon lamari yayin da za a fara ibada to a san hanyar da ita ce in an bi an wanzar da ibadar ibadar za ta zamanto karbabbiya to shi yasa aka fara da wannan al-ikhlas wal mutaba'a sarkin niyya zamu ji me ake nufi da al-ikhlas sannan da al-mutaba'a bi to wannan al-ikhlas wal mutaba'a yace shartani li qabul al-amal sharuda guda biyu ne da sai an same su aiki yake zamantowa ya karbu duk aikin da za a yi komai kyautatarsa idan babu ikhlasi ba zai karbu ba duk kyakkyawan niyyar da mutum yake da ita idan yayi aiki bai yi mutaba'a ba ma'ana bai bi yadda aka zayyana haka ake yi ba ba zai samu ladan ba la yaqbalu Allahu ko la yaqbalu Allahu azza wa jalla amalan min al-a'mali hatta tawaffara fihi shartani Allah madaukaki baya amsan wani aiki daga cikin ayyuka kowane aiki cikin ayyuka salla ne karatun qur'ani ne biyayya ne a iyaye neman ilimi ne karantarwa ne wa'azi ne Allah baya karban kowane irin aiki hatta tawaffara fihi shartani har sai sharuda guda biyu sun tattara akan sa fal awwal na farko huwa al ikhlas shine a samu tsarkin niyya tsarkin niyya bai sai a tsarkin niyya kawai ba tsarkakewa niyyan nan ga Allah shi kadai babu sofa ne wa huwa shartul batin shi kuma wannan sharudi ne boyayye ba wanda yake tsinkayensa sai Allah hatta mala'iku ba su sani ba dan ba su da access zuwa zuciyar mutum sai dai su rubuta bayyanannen abu shi yasa ka ranar alkiyama mutum zai zo shi yayi sallah wani zai zo shi ya nemi ilimi ya karantar wani zai zo ya je yayi jihadi duk haka annabi ya karantar ya ambata su wani ya bayar da dukiyarsa ya samu dukiya ya infaki ya ciyar wannan kuma ya nemi ilimi ya karantar wannan kuma ya je yayi jihadi mala'iku sun rubuta amma sai Allah ya karaita su a alkiyama sai sun fada sai Allah ta'ala ce kazabta innama qara'ata liqalu alim da makamantan irin wannan to kaga shi boyayyen abu ne ba mai tsinkayensa sai Allah shi ikhlasi to shar'i na farko kenan kafin aiki ya karbu sai a tsarkake niyya a nufaci Allah dan kada ai kawa-kawa wa thani shar'i na biyu huwa mutaba'atu sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam shine kwaikwayan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abita wajen aiwatar da aiki wa huwa shartu zahir wannan kuma shar'i ne wanda yake bayyananne ai ana gani a bayyane ya annabin ya aikata haka yayi haka yayi ya annabi ya fada kaza ya fada kaza ya fada ya aiwatar da aikin hajjin ga yadda yayi ga yadda yayi kaga abu ne bayyananne wanda ana gani yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku salla kamar yadda idan ku yangan nuna mu kuka gannin nayi kaga aikin bayyana ne khudhu anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku a wajena la'alli lam alqaakum ba'da 'aami hadha. To kaga wannan mutaba'atu sunna aiki ne wanda yake bayyananne. Wadalla ala hadha alma'ana kitabullahi wa sunnatun nabiyil mursali sallallahu alayhi wa sallam, littafin Allah da sunnar manzon da aka aiko sun yi dalili akan wannan ma'ana na cewa sharuɗa biyun nan sai sun cika aiki yake karba. Qala Allahu ta'ala, Allah madaukaki ya faɗa a cikin suratul mulk aya ta biyu da ya ce tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, sai ce allazi khalaqal mauta wal hayata, shine wannan da ya halicci mutuwa kuma ya halicci rai, ya halicci rayuwa. Me yasa ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa? Liyabluwakum, dan ya jaraba ku, ayyukum ahsanu amala, wane ne a cikin ku yafi kyakkyawan aiki. قال الفضيل ابن عياض, الفضيل ابن عياض يكي أنبتاوا فسر ونا آية, هو أخلصه وأصوبه, أي أبين دأكين في أحسن عملا وندي في إخلاصي وندي في زمادتي. Ya kasancewa kaza da dai ne, ai sai ya dace da abin da aka koyar, ko ba haka ba? Ko assessment a makaranta malami idan yana yi, ai abin da ya koyar shine idan aka bayar ya zama dadai ake samun maki. To shine yace huwa akhlasuhu wa aswabuhu, ai abin da ake nufi ahsanu amala shine aikin da yafi tsarkakuwan niyya domin Allah kuma yafi zama dadai wajen yadda annabi ya karantar. Yace fa innal amala idza kana khalisan wa lam yakum sawaban lam yuqbal, domin shi aiki ko da an kyautata niyya don Allah aka yi shi amma bai zama dadai ba, za a amsa? Mutum ne ya tsarkake niyyarsa, layya ta zo ya tsarkake niyyarsa saboda Allah yake so ya yanka, sai kamo jaki ya sa gaba gaba sai yanka saboda Allah yayi, za a karba? Bai zama daidai da abin da aka ce ana ci ba, kuma ko da ana ci bai zama daidai da abin da aka ce da shi ake layya ba. Kamar mutum ya dauko barewa, kaga ana ci, sai tsarkake niyya, ko jakin dawa ana ci sai tsarkake niyya sai ya layya da shi, to na ikhlasin nasa ba zai sa a karwa ba saboda bai yi dadai ba. Sai abubuwa biyun sun haka, ikhlasi da kuma yi dadai kamar yadda annabi ya zo da shi. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, kuma idan har aikin ya zamanto dadai ne, hakan aka ce ayi kuma yayi hakan, walam yakun khalisa amma ba aishi da tsarkakakkiyar niyya ba, lam yuqbal, to shi ma ba za a amsa ba? Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli, wa man kana hijratuhu lidunya يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. كاجا ايكن ددي يي هجره يي يا تاشي يا تفي اما بابو كيكياون نيا دومين الله ياي ني سابودا مي جيدانسا ياي ني سابودا ماتار دا زي اورا تو باشي دا لادا. تو دون هكا دوله ودان ابابي ني شرطان ني لا قبول للعمل الا بهما. وقال تعالى Allah madaukaki ne ya faɗa, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada, suratul kahfi aya ta 110. Allah ta'ala sai ambaci waɗannan sharuɗa guda biyu na karɓan aiki da kuma samun lada a wajensa mai kyau. Yace faman kana yarju liqa'a rabbih, duk wanda yake fatan haduwa da ubangijinsa, haduwa ta maraba, haduwa ta samun lada da sakamako mai kyau, faly'amal 'amalan salihan, to yayi aiki, aiki mai kyau. Wanne ne aiki mai kyau? Wanda aka gina shi alal ma alama za alal mutaba'a, aikin da aka yi shi haka annabi ya karantar. Sannan sai ya faɗi sharadi, nabi ya ce wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, kada ya tara bautar ubangijinsa kuma da wani. Yayi abinda Allah ta'ala ya ce na ibada, amma kuma ya sanya shirka a ciki. Menene shirka? Ko da arriya, shirkul asgar, wato yayi ne saboda wani dalili na wani makhluki, ba wai dan Allah kawai ba. To kaga waɗannan sharuɗa baki dai Allah subhanahu wa ta'ala ya tara su a cikin wannan aya. Allah ya bamu dacewa. Don haka mala ya ce fal amalu salihu huwa al muwafiqu lis sunnati wa adami shirki, huwa adamu shirki huwa al ikhlas. Kenan nan da aka ambata faly'amal 'amalan saliha, sai yace fal 'amalu salih, aiki mai kyau din nan da aka ambata a matsayin sharadi na farko da Allah ya faɗa, huwal muwafaqatu lis sunna. An sa sinin nan harbi ko dai ce huwal muwafa, huwa al muwafaqatu lis sunna, wato shine a dace da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine al 'amalu salih. Wa adamu shirki, nan kuma da yace wala yushrik bi ibadati, kada ya shirka da ubangijinsa, huwa al ikhlasu, shine tsarkake niyyar tasa ga Allah ne kawai. Alalillahi ad-dinu al khalis wa ma umiru illa li abudullaha mukhlisina lahu ad-din. Wa qala ta'ala, kuma Allah madaukaki ya kuma fadi, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Kaga nan ma sai a kawo, wato kyautata aiki da kuma tsarkake niyya. Wa man ahsanu dina, tambaya ce amma kuma bayani ne, mun gane ko, shine kama a ce rhetorics ko. Wa man ahsanu dina, shin wane ne ya fi kyakkyawan addini? Ai, babu wanda addininsa yake mai kyau. Mimman aslama wajhahu lillahi, kaman wanda ya sallamar da fuskarsa ga Allah, wa huwa muhsinun, kuma yana mai kyautatawa. To anan sai ya fassara wannan kalamai, ya ce fa islamul wajhi huwa al-ikhlas, sallamar da fuska ga Allah din nan shine abin da ake nufi ikhlasi. Mimman aslama wajhahu, wato wanda ya sallamar da fuskarsa, wanda Allah kawai ya nufata da aikinsa, babu sofani. Da aka ce wa huwa muhsinun, wal ihsanu, abin da ake nufi da ihsani kuma huwa mutaba'atu sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, shine abi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waɗannan ababe guda biyu, mutum idan ya rike su, Allah ya taimake shi a kayansu, to bai bude ma hanya ba. Hanyar da ya kama insha Allah za ta kai shi destination, za ta kai shi inda ake so. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha, yayi riko da igiya kullalliya mai kyau, za ta kai shi gaci dan ba za ta kunce ba. Allah ka tabbatar da dugadugunmu wajen bin sunnarka da tsarkake niyya. To nan za a fara magana akan al-ikhlas ne, tunda shine na farko ko. Aka ce al-ikhlas, bayani kan shi ikhlasi. Yace al-ikhlasu huwa tajridu qasdi at-taqarrubi ila Allah azza wa jalla an jami'i ash-shawa'ib. Abinda ake nufi da ikhlasi shine tajridu qasdi at-taqarrubi ila Allah, kasalubat, katsantsar da nufinka na kusata zuwa ga Allah, ko nufinka na fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala da wata ibada, ka salubar da shi, ka tsaraitar da shi, ka kebantar da shi, an jami'i shawa'ib, daga dukkan abin da yake na shubha. A shawa'ib jam'u sha'iba shine wahiya shubha, wato duk abin da yake shubha ne, duk wani abu wanda yake mai iya yin kutse, duk wani abu wanda yake mai rikitarwa, ka tsaraitar da niyyarka daga wannan. Kar a samu wani attachment. Misali, kada ka yi sadaka, kada ka yi kyauta da fatan kuma kana so a yabe ka, tsantsan ikhlasi kenan. Kada ka yi kyauta kana jiran a ma godiya. A lokacin da ka yi kyauta sai ka fusata saboda ba a maka godiya ba, to babu ikhlasi, tsantsa. Inna nut'imuhum liwajhi llahi, innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Ba sa bukatan a saka musu, ba sa bukatan ka ce na gode. To kaga wannan shine kwatance na ikhlasi. Abinda ake nufi da tajrid din kenan, saluɓarwa, ka tsaraitar. Ma'ana ya zamanto iya shine kawai, nufin da kai ga Allah da ibadar ka ya zama shine kawai. Kada wani abu mai rikitarwa ya shigo, kada wata shubha ta shigo. Wakilu wasu malamai suka ce shi ikhlasi huwa ifradullahi azza wa jalla bil qasdi fi ta'a, shine bayantar da Allah subhanahu wa ta'ala da nufin da kai na biyayya, manufar ka ta biyayya ka dayantar da Allah kanta. Wato ya zamanto ba ka da nufin kowa a ibadar da kai sai Allah, wani bai zo shi ya damfara ba, zuciyarka ba ta accommodating na wani abu, na wani mutum, na wani yanayi sabanin nufin Allah kawai ba. To wannan shine aka ce ikhlasi. Kaga haka ba za ta samu ba sai mutum yayi mai, sai ya iya bakin kokarinsa duk lokacin da zai yi ibada, yaga abin da yake na shubha yayi kokarin kakkabe shi dan ibadar ta zan an gina ta a tushe mai kyau. Kuma mutum ya hada da roƙon Allah ya tsare shi, ya tabbatar da duddugensa a kayan tafarki, ya tsarkake masa nufinsa. Wakilu wasu malamai suka ce abinda ake nufi da ikhlasi huwa nisyan ru'yatil khalqi bi dawamin nazar ila al-khaliq, shine kamantar da kanka, ru'yatil khalqi ganin mutane, bi dawamin nazar ila al-khaliq ka dawwamar da kanka wajen kallon mahalicci, kamantar da kanka mutane in zaka yi ibada, ka dawwamar da kallonka ga mahalicci kawai. Ma'ana wane yana nan, wannan ana gani na, ba a gani na, ba a duk daya, an yabe ni ba a yabe ni ba, duk daya. Mun fahimci wannan matsalar ko? Wato mutum iya bakin kokarinsa ya kakkabe duk wani sha'awar yabo ko sha'awar mutane su gan shi. Za mu ji bayani a gaba. Wanda daga cikin magabata baya rasa sahun farko, kullun sahun farko yake sallah. Wata rana sai bai samu sahun gaba ba, sai samu sahu na biyu. To da ya samu sahu na biyu, mutane sai suke mamaki, ba wanda ya ce kala dai, amma sai ana ganin wani a sahu na biyu kuma yau. Ba a taɓa ganin sa a sahu na biyu ba, kullum sai sahu na ɗaya. Wannan ɗin sai sa yana ɗan jin kunya, yau an gan shi a sahu na biyu. Wannan kunyar da ya ji na an gan shi a sahu na biyu ba sahun farko ba, sai ya yi ma kansa wa'azi. Sai ce to tunda har na ji kunya saboda an gan ni a sahu na biyu, kenan ashe sahun farkon ma da nake ta sha'awar shiga saboda mutane suna gani na ne. Sai tuhumi kansa akan ashe bashi da ikhlasi a sahunsa na gaba da yake shiga, tunda yanzu har sahu na biyu da ya shiga ya ji wani dar a ransa ya ji kunya saboda yawan mutane sun ga ya saba kamar mutum ne ya saba yin layya kullum kowace shekara yanzu wannan shekaran kuma bai samu sai ya dinga jin kunya bashi da hali amma sai ya dinga jin kunya ya kasa fitowa waje saboda yau bai yankan layya ba to kaga dama ta farkon ta can baya babu ikhlasi cikakke yana yi kuma yana tunanin mutane suna ganin fa wanda bai taba sauka ba to kaga sai an yi gogurmaya da zuciya ake samun ikhlasi shi yasa sau da yawa ibada akan bauɗe mu hanyar tun farkonta amma sai a iya bakin kokari a farkonta tsarkake niyya domin la qabula lil amali illa bil ikhlas Allah ka tsarkake mana niyya malin yace wal ikhlasu shartun li qabuli al amal salih al muwafiq li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi ikhlasi sharadi ne na karban duk wani aiki mai kyau wanda ma ya dace da sunnar annabi ko ya dace da sunnar annabi to sai an samu ikhlasi wa kad amarna Allah azza wa jalla bihi Allah ma abucin daukaka da buwaya ya umarce mu da ikhlasi fa qala ta'ala Allah yace wa ma umiru illa li'abudu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa ai ba umarce su ba banu isra'il har ma al'umma baki daya illa li'abudu Allah fa ce su bauta wa Allah shi kadai kaga ikhlasi kenan su bauta wa Allah shi kadai kada ai shirka kuma abautar Allah ba mujarradin bauta ba mukhlisina lahu ad-din suna masu tsarkakewa bautar ga Allah shi kadai hunafa suna masu karkatowa ga barin duk wani sha'iba sun tabbata zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da kyakkyawan niyya hadisi daga Abu Umama al-Bahili Allah ya kara masa yarda yake cewa ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama faqala wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-ajra wa dhikra ma lahu ya manzon Allah kana ganin mutum ne yayyaki amma yaltamisu al-ajra yayyakin nan yana neman lada a wajen Allah wa dhikra kuma yana so a ambaci jaruntakar da yayi yayi sadaka domin Allah yana son lada amma kuma yana son a yabe shi ya karantar da mutane addini domin Allah yana son lada amma kuma yana son ya samu wata manfa'a dunyawiyya ko yana so a yabe shi kaga duka ma'auni ne guda daya malahu me zai samu me ke gare shi menene sakamakon sa suke tambayar manzon rahama sallallahu alaihi wasallama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la shay alahu ba shi da komai na lada a wajen Allah yayi dadai kuma dan neman lada a wajen Allah amma kuma yana son ambata a yabe shi to sai aka ce wannan aikin ba shi da lada inji manzon Allah Allah ka tsarkake mana zukata fa a'adaha thalatha marratin abu umama yace mutumin nan yana na ta tambayar nan har sau uku a annabi wa yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana ƙara cewa la shay alahu ba shi da komai na lada thumma qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha azza wa jalla ku sani Allah ma abucin buwaya da daukaka la yaqbalu min al-amali baya karba daga kowane aikin da aka yi illa ma kana lahu khalisan sai abinda aka tsantsa tadda niyya gare shi wabtaga bihi waj'ahu kuma aka nemi neman yardarsa aka nemi fuskar Allah da wannan aikin kawai wannan hadisi hadisi ne ingantacce Imam An-Nasa'i ya ruwaito shi bi isnadin jayyid nan da yace rawahu Abu Dawud mai tahqiqi yace Abu Dawud bai ruwaito ba wanda ya ruwaito shi ne Imam An-Nasa'i to ina ga nan zamu tsaya saboda lokaci ko abinda muka faɗa daidai Ubangiji Allah ta'ala ya ba mu lada akan sa. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu iko mu aiki da abin da muka karanta. Wanda ko muka yi kuskure Ubangiji Allah ya fi mana. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.